السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا من نيما أفوا من سامتنجر أنا نأورا بمشيري على إتباع ما الحمد لله أموروري. بس اليوم وابكيد أنا نيما ما أنا الحمد لله الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم وما سكلم دم أسرى رم أكوئنا أفاد الدنيا muna muku fatan alheri da fatan kasancewa tare da mu a cikin wannan zama mai albarka cikin jerin littattafai da muke karantawa wanda aka kira da littattafan azhar masu yaki da wato mummunan fahimta da wuce gona da iri wannan shine karo na uku a cikin jerin littattafan da muka fara karantowa mun fara da littafin al-ghuluw fi al-ahd an-nabawi suwaruhu wa ilaju sannan kuma muka zo muka yi magana akan littafin al-jihad fi al-islam haqiqatuhu wa dawabituhu tare da malaman mu a yau da ikon Allah za mu kasance ne tare da professor Ibrahim Ahmad Makari shugaba kuma limami na masallacin kasa dake Abuja zai kasance tare da mu a cikin littafi mai taken mafhumul muwatana mafhumul muwatana an bashi tarjuma da Hausa da cewa ma'anar dan kasa a addinin musulunci wannan kalma tana da matukar muhimmanci sanin me take dauke da shi kuma menene ma'ananta a cikin addinin musulunci babu shakka wanda zai fi kyautata bayar da wannan haƙi na wannan maudu'i kuma wane ne zai zama na a bayan professor ne saboda irin yadda suke da tajriba akan wannan maudu'i da kuma wato cikakken masaniya akan ya ya kamata dan kasa ya kasance ya ya kamata dan kasa ya aikin da ya dace domin ci gaban al'umman sa da kuma kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma littafin mafhumul muwatana littafi ne da Sheikh Professor Abdul Fattah Al-Awari shugaban kulliya na usuluddin dake jami'ar al-azhar ya rubuta ba zan ja ku da nisa ba domin yin bayani akan wane ne professor Ibrahim Ahmad Makari wani kaman wato bata lokaci ne domin babu kaman wani alama ne wanda yake kowa ma ya san shi rana ne wacce kowa babu wanda ya jahilta saboda haka dai ya isa in tabbatar muku da cewa professor daya ne daga cikin jigajigai a cikin wannan shafi da muke wato gabatar muku da jawabi na addini wato daya daga cikin tsofaffin daliban al-Azhar al-Sharif mun san cewa a baya Imam al-Akbar Sheikh al-Azhar yayi yunkurin tattara dalibai a fadin duniya waɗanda suka yi karatu a al-Azhar al-Sharif domin samun haɗin kai da taimakekeniya a tsakanin su dan isar da sakon addinin musulunci da kyakkyawan sura da kyakkyawan fahimta na addinin musulunci so da haka professor ɗaya ne daga cikin wannan da kuma akwai ɗaruruwan mutane waɗanda insha Allah muna jin su daga lokaci zuwa lokaci kafin mu shiga cikin maudu'in namu mun riga mun san cewa ƙasa dai ita ce wani bigire da ya haɗe tsakanin ya haɗa al'umma mazauna wurin sakamakon irin yadda suka amince da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin su domin gudanar da rayuwarsu kamar yadda ya kamata mun kuma san cewa annabin tsira sallallahu alaihi wasallam ya fara samar da ƙasa ta al'umman musulmai ne a hijirar da yayi a garin Madina bayan Allah subhanahu wataala ya azurta shi da zarata na mu'minai waɗanda suka bada kariya ga rayuwarsa da rayuwar wannan addinin ma baki ɗaya dan haka ko da sallallahu alaihi wasallam ya je garin Madina ya je ne ya sami al'umma wacce take kishin ruwan wato samun zaman lafiya inda ya hada kan al'ummomi din nan mabambanta waɗanda suke da wato
bambanci ina sauraron zumu ka gane zan ji
na abin da ya shafi addini da kuma abin da ya shafi al'ada ba zan ja mu da nisa ba professor Ibrahim Ahmad Makari zai gabatar mana da karatu na da fashin baki a cikin wannan littafin na al-muwatana mafhumul muwatana na professor Abdul Fattah Al-Awadi shugaba na kulliyar usuluddin dake birnin Al-Qahira Jami'ar Al-Azhar professor muna muku barka da zuwa kuma muna fatan alheri fagen naku ne za ku fara kawai har zuwa lokacin da kuka gama bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين أكرمك الله دا وعدك دمك تاري أولنا شافي أولنا لوكتي نا جامعة ملكرمة مسلمة كو أتشي با كسكري بني دا أكتشي واتو uwar jami'o'in addinin musulunci a fadin duniya gaba daya kuma wacce take rike da tutan yaɗa kyakkyawan fahimta na addini ko abin da ake kira wasatiyya a cikin addinin musulunci a fadin duniya gaba daya tun daga ɗaruruwan shekaru har zuwa yanzu taɗuwar mu a wannan shafin da kuma tattaunawar mu akan wannan mawdu'in babu wani waje wanda aka fi zaton yoyuwan dama a tattauna wannan mawdu'i fiye da shafin Al-Azhar koko a fiye da minbarin Al-Azhar haka kuma babu dama wato lokaci da yafi dacewa a ce za a tattauna mawdu'in da ya shafi mafhumul muwatana kamar wannan lokaci mun gode wannan littafi mai albarka da karancin safahat dinsa amma ya kunshi ilimi mai yawa kwarai da gaske ya kunshi abubuwa masu amfani matuka ya tattare a uslubin da manyan malaman Azhar da aka sani na takaita wato bayanai masu yawa a cikin takaitaccen bayani kafin in shiga cikin littafin zan so in yi matashiya saboda littafin an wallafa shi don wata manufa kuma kananan safahat din shi da manufan da suka sa kananan safahat din shi da manufan da suka sa aka wallafa shi sun sa mawallafin ya dauki wani uslubi na takaitawa kwarai matuka amma abinda zan so fara bayani kafin shiga ciki shine a wato in aka ce muwafana kamar yanda mai gabatarwa ya faɗa Sheikh Salih Kaura wato yana nufin a dan adam da zama a wani bigire da ya zaba dan ya zauna suka zauna tare da wato wasu al'umma da haƙoƙi iri daya da girmama juna a cikin zamantakewa ba tare da dalilai na kabilanci ko na addini ko na launi sun sa a haifar da bambanci tsakanin waɗannan mazaunan tare ba a farkon abin da nake so in nuni zuwa gare shi shine addinin musulunci wato zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya assasa dalilan zamantakewa wato rabit na ta'ayush tsakanin al'umma akan asas guda biyu asas na farko shine asas na addini babu kokonto cikin wannan asas na biyu shine asas na ƙasa wato ƙasan da ake zaune ko abin da za mu iya cewa al-ard a tsawon lokaci da tafiyar rayuwa ya sa ana nan asas na addini asas na addini yazo ya zama kusan shine asas guda ina neman afuwa zan switching zuwa wani layi daban saboda wasu dalilai
to mashi Allah Maulana ba mu
ina fatan ana ji na da
ana ji Maulana ana ji alhamdulillah
assalamu alaikum
alaikum assalam ana jin ku Maulana
to alhamdulillah to abin da nake cikin fadi shine bayan bayan tafiyar lokaci a kware asas na addini ya sami kugiyani har ya kaima aka rika zato kaman cewa asas ɗaya ne kadai addinin musulunci ya amince da shi ko ya gina zamantakewar al'umma akai shine asas na addini wanda ya kawo dalilin da malamai a wancan lokacin suka yi ta irin ijtihadin su wasu daga cikin malamai suka yi maganganu akan abin da muka sani ko ya fi shahara da sunaiyar ahami da darun kufri da makamantan wannan at-taqsimu sunai abubuwan da suka ta'allaka da shi wanda tabi'an zamanin waɗannan ya assasa musu irin wannan taksimat din wanda yake ba abu ne wanda yake ya samu asali tun daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba musamman in za mu kalli sahifatul Madina da abubuwan da ta kunsa da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya assasa zamantakewa tun farko a cikin garin Madina a bayan lokaci in muka zo har zuwa karni na 16 17 bayan miladiya kenan an sami canje-canje a yanayin zamantakewar dan adam da dan uwansa dan adam wanda demokratiya ta kulla ta yi karfi da dalilai dai da dama aka fara samun maganar abin da ake kira al-madaniyyar mu'asira aka fara samun abin da ake magana ad-daula al-qawmiyya daga nan sai kuma nazariyar wato gina asas na tashi daga wannan fahimtar na kan addini ya koma kan kasa gaba daya to gaskiya ni a fahimta ta wato wancan asalin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya assasa zamantakewa akai shine asali mafi tabbata da daidaita wanda babu kokonto a cikin wannan domin waɗannan biyun da kasa din da addinin ba na kibani bane ba ziddani bane abubuwa ne da za su iya haduwa saboda haka za a iya gina muwatsana akan kasa za a iya gina muwatsana zamantakewa ƴan uwantaka da tarayya akan addini idan dalili ya samu domin abinda muwatsana take nufi anan wajen akan kasa ba abu ne wanda bai yi karo da fahimtar addini ba kamar yadda muke zayin kamar yanda zamu ganshi a cikin sahifatul madina wato abinda yasa da ni da Abdullahi da Joseph da Jatau da Makau suka yadda za su zo su zauna waje daya za su girmama junan su za su gina rayuwar su akan fahimtar juna za su abulasu zama masu hakuri abubuwan da muwatsana ya kunsa wannan abubuwa ne wanda
Assalamu alaikum. Lalle an samu tangarda a mic din Maulana. Amma ina ganin zai sake shigowa yanzu. Za mu ci gaba da sauraron sa insha Allah. Muna sauraron Maulana yanzu haka saboda sautin ya yanke. Assalamu alaikum. Na'am, ga Maulana ne yana shigowa yanzu.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Na'am Maulana.
Dole ya zama mun dole in canza wajen da nake zaune saboda ina da matsala ne na charging a waya guda daya dai kuma network babu kyau.
Na'am na'am.
Na san ba za a gane da nake ba amma dai al-judu bil mawjud.
Eh da za ku dan juye bin nan din camera din ya juya ku ya mai da ku a kwance haka Maulana.
ba abinda zan iya saboda yanayin connecting din chat
yayi yanzu kyau yanzu yayi Maulana alhamdulillah
abinda zan iya ba yawa
na'am Maulana bismillah ku ayi yanzu ma ya gyara ai Allah ya gyara mana
mun kode godewa Allah alhamdulillah. Saboda haka abin da nake cikin fadi ban san ko ina maganar yayinke ba, amma dai ina cikin magana akan wato rayuwa da zamantakewa idan mutane mabambanta suka yadda suka ce za su zo su zauna su rayu tare duk da bambancin addini ko bambancin kabila ko bambancin launi. To wani abu ne wanda addinin musulunci ne farkon abin da ya assasa shi a tarihin dan adam. Wannan wato sharaf din na assasa rayuwa irin wannan yana komawa addinin musulunci ne. Dan haka kamar yadda zamu gani ko muka gani a cikin wasiqatul madina shahararriyar wanda ya an sami gangaru da yawa akan magana wannan
muna dai samun dan tangarda daga wayar Maulana amma dai yanzu insha Allah za a warware a ci gaba da hakuri da mu da jira muna neman uzuri. Na'am, ga Maulana na ya damu. Wa alaikum salam.
An je garin kokarin rufe wani ne sai aka rufe mu gaba daya.
Subhanallahi.
Na'am.
Allah ya asu.
Na'am. To alhamdulillah abinda nake cikin cewa kenan dai a takeice wato wannan wasiqa ta Madina duk da magana da malamai suka yi akan isnadin ta amma dai kamar yadda muka sani riwayan al-Imam Ahmad yanda ya zo a cikin Musnad duk da an yi maganganu akan Hajjaj ibn Arta'a amma dai wasu daga cikin malaman hadisi kaman Ahmad Shakir ya inganta wannan riwayan dan haka zamu dauke ta a matsayin wata riwaya da akalla zamu iya dogara da ita ko ko wani hadisi da akalla zamu iya dogara da shi ko zamu iya istinasi da shi ba tare da komawa zuwa ga cewa shin hadisai guda biyu ne ko ko hadisi daya ne ba tare da kuma tsanantawa cikin binciken ingancin sa ba kila yawan hanyoyin sa ya cece shi kila kuma ambatansa da Ibn Ishaq yayi shi ma mursalan ya cece shi ballantana kuma ga wannan tasrihi na Ahmad Shakir da wasun sa a riwayan al-Imam Ahmad dan haka idan muka kalli wasiqatul madina zamu ga ita ce ta fara assasa wannan zamantakewa kamar yadda nake fadi har yanzu wato abu na uku wanda shine mukaddima ta ta karshe kafin shiga cikin littafin kai tsaye wato idan muka kalli wannan zamantakewa din na mu zo mu zauna tare saboda wata maslaha da ta hada mu kuma koko abin da ake kira mu watsana din gaba daya to zamu ga cewa wani abu ne da za a iya sashi a cikin babin furudul wasa'il watan wasu abubuwa farillai wanda za su kai zuwa ga wanda wasu farillan ba za su cika ba sai da su domin daga cikin farillan da suke a cikin addini kamar yadda muka sani wannan umran din wannan gina wannan kasan da Allah subhanahu wataala ya halice mu a ciki daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya farzanta mana kiyaye haƙƙin makwabci daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya farzanta mana kiyaye bi'an da muke rayuwa a ciki da himayarta wanda duka waɗannan wasu su farillai ne addini wasu na cikin manyan makasid na addinin musulunci to idan muka kalli waɗannan abubuwan zamu ga abubuwa ne da ba zai yiwu su tabbata ba sai da wannan muwatsana din da mafhumin ta na musulunci ba dole da mafhumin ta da Bature ko ya bata gaba ɗayan mafhumin da shi ya zaba ya bayar ba a'a da mafhumin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya assasa a cikin sahifatul madina wannan shine abin da muka fahimci mu watsana Allah ya saka wa mawallafin wannan littafi da alkhairi ya kawo nassoshi daga alqur'ani mai girma daga hadisai da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda duka daga cikin su za a iya mafhumin su za a iya ciran muhimmancin watan watsana daga cikin fadin Allah subhanahu wataala walau anna katabna alaihim an ittulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma faaluhu illa qalilun minhum wannan yana nuna cewa yanda Allah subhanahu wataala ya gwama maganan kashe kai da maganan fitarwa daga gari ya nuna gari yana da wani irin muhimmanci na musamman a wajen dan adam da kalman diyar waqan ko dar ko balad ko makamantansu kalmomi ne da za su iya zama muradifai duk da suna da dan bambance kadan to amma a karshe dai suna nufin wani ifar da wasu suka yadda su zauna su yi tarayya tare domin tabbatar da maslahansu wanda yake kuma wannan mafhumin yana fadi yana kuma takura gurgurdan ifar din da aka yi taron akan yarjejeniyan a cikin sa malamin ya kawo ayoyi da dama ya kawo hadisi da yawa wa idza khadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun da makamantan waɗannan ayoyin da suke nuna ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na sayyidina Abdullah ibn Abbas lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita daga garin Madina dukkan Madina muke daga garin Makka afwan dukkan Makka idan muka lura gari ne wacce take tana cike da wanda ba musulmi ba bal wanda ba musulmi ba suka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma duk da haka wannan bai hana sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace wannan garin ita ce mafi soyuwan garuwa a gare shi ba ma'ana ashe za a iya san watan kuma ba zai yi mu'arada da san addini ba za a iya san gari ba zai zama kuma wato yayi karo da maganar da ake fadi ko abin da yake na asali na wajabcin soyayyan addini mutum ya so addinin sa ko ko ya fifita son addinin sa ba matakan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kansa zai so wannan garin da yake cike da waɗanda ba musulmi ba a wannan lokacin to haka dai malamin ya ci gaba da bayani sannan ya kawo wasu usus wato wasu foundations wanda shi zamantakewa na muwatsana na tarayya na waban yake gina akan sa akan su na farko daga cikin waɗannan usus din shine kiyaye haƙoƙin dan adam wato daga ɗan uwa da masumunta da makwabta da sauransu wannan abin da muka sani addinin musulunci ya gino akan wannan da kiyaye bi'a ita kanta kamar yadda muka ishara akan sa kuwa gare shi duka waɗannan abubuwa ne waɗanda addinin musulunci ya gino akai addinin musulunci ya girmama su ba sa buƙatar sai an koro su ko an jero na soshi a irin wannan yanayin domin tabbatar da su anan wajen zan so in dan yi wani tsokaci muhimmi shine akan matsalan abin da ake mutane suke magana suke ganin cewa kaman muwaqana ya saba da ka'idan alwala wal bara sananniyar ka'idan da ake dogara da ita ana ganin cewa ai idan mutun zai yi zama yana da wala ya Allah subhanahu wa ta'ala ce la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin haka zuwa karshen ayan da sauran irin waɗannan ayoyin wanda ake fitar da su daga siyakin su watan Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke waɗannan ayoyin ne ana magana a siyakin zamanin yaki tsakanin fariqin musulmi da fariqin kafirai wato kada a dauki abokan yaki auliya kaman ana tajassus gare su kenan ana masu leken asiri ana taimakon su a cikin lamarin yaki sai mutane suka cire daga wannan siyakin suka maida shi kawai zamantakewa tsakanin musulmi wanda ba da wanda ba musulmi ba wanda yake wannan bin da zai iya ceton sa daga tarin nassoshin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al-ibarul kulli na addinin musulunci wanda ya gina zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba akan girmamawa da mutuntawa da ta'awun domin da ta'aruf da ta'abirin alqur'ani mai girma da ta'awun domin gina ita wannan ƙasa dili darajata addinin musulunci ya kaiwa wato baiwa musulmi daman auren wacce ba musulma ba ba zai sa kuma ya zama gaba da yaki da fada ne da rashin zaman lafiya tsakanin mutun da iyalinsa tsakanin mutun da surukansa tsakanin mutun da dangin iyalinsa ba mun sani wannan abu ne wanda ba zai dace da hankali ba dan haka wannan matsalan na alwala wal bara da irin mafhumin da aka yi masa wanda yake wannan littafin ko da bai ambace shi kai tsaye ba amma yana cikin abubuwan da ya ishara zuwa gare shi wato littafin ya kunshi raddi akan su babu shakka wato wannan kuskure ne kamar yadda muka sani abu na biyu da asas na biyu da ya assasa akai shine asas din alwafa bil ahd wal mawafi wato idan mutane suka yi alƙawari na zamantakewa suka yi yarjejeniya akan za su yi abu kaza to mun sani addinin musulunci yayi umurni da girmama wannan yarjejeniya da haka constitution da ake zuwa a ya kasashe tunda dai ba kasa ce ta musulunci ba kasa ce ta zamantakewa to idan mutanen nan suka yi alƙawari akan wani abu yayi kama da hilful fudul shi constitution matukan bai karo da usus din addinin musulunci ba matukan bai karo da addinin musulunci ba idan dan adam da dan adam wanda suka yadda su zaman su dauki wani abu su tsara wani abu tsakanin su wanda zai zama yarjejeniyar da zai kula da rayuwansu da junansu ba laifi bane wannan mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daula na musulunci ma bayan karfin musulunci da tabbatar sa amma yana yaddawa waɗanda ba musulmai ba da suke zauna a wannan daular a koma zuwa ga abin da suke yadda da shi ba alqur'ani mai girma ba domin ai masa hukunci a lokacin da hukunci ya kama za a yi masa daga cikin wannan yana nuna mana ballantana idan mutane suka haɗu tsakanin su suka yarjejeniya cewan ga dokokin da muke so mu gina akai kaman dai yanda yake a cikin sahifatul madina din to addinin musulunci yayi umurni da girmama irin waɗannan ka'idoji din abu na uku wanda malamin ya ambata shine adalci tsakanin wanda suke zauna waje daya dole mu gina rayuwarmu akan adalci mun sani Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana wala yajrimannakum shana'anu qaumin alla alla ta'dilu ايجلو هو اقرب للتقوى واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ايوي ديوا سنا عمرني دا حكمي سنا عمرني دا حكمي دا عدلتي كودا wannan adalcin bazai watance makawa maslahan mu ba dan haka dole ne idan ana zauna waje daya kuma mun sani asali shine la ikraha fi dini kuma asali shine zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba idan suka sami kansu a haka in ba dan haka ba to da muahid bare da waje a cikin addinin musulunci to dan haka idan suka zo suka yadda za su zauna dole ai masu adalci mun san misalai daga adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ga abokan zama waɗanda ba musulmi ba ga adalcin sahabban sa al-khulafa ar-rashidun da wanda suka biyo bayan su a tarihin musulunci jagorori na gari da misalai wanda ba za su kidayu ba na adalcin waɗannan gaba daya ga waɗanda ba musulmi ba har da lokacin da wato abin zai cutar da wani musulmi idan ya zama shine adalci ana tsayawa a tabbatar an tabbatar da shi a tarihin musulunci sannan abu na karshe da ya kawo shine cewa soyayyen mutum da ƙasa baya karo da soyayyen sa da addini ya bada misali da yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa garin Makka innaki la ahabbu ardillahi ko biladillahi ilayya laula anna ahlaki ko qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu didda kasancewan kuma wannan garin tana cike da kafirai ita ce ma darul kufri din a cikin masu wannan a taksimu tsunai din ko ko ita ce darul harbi din a lokacin da aka fara harb tsakanin quraish da musulmi amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin wannan dar din ita ce mafi soyayyen dur zuwa gare shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina ganin a takeice zan takeita anan duk da akwai wasu abubuwa har yanzu wanda mawallafin ya fada amma dai zan takeita saboda yanayin lokaci
jazakumullahu khairan maulana Allah ya saka muku da alheri babu shakka kun yi bayani mai tsawo akan wato madhal na ko kuma shimfida domin shiga wurin karanta wannan littafin da kuka bayyana irin yadda ya kamata a ce wato ƙasa ta ginuwa mai kyau wanda zai kawar da dukkan wani sabani da kuma dukkan wani rudani wannan ginuwa ko shine akan irin tobulan da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya gina daular musulunci na farko a garin Madina karkashin wannan wasiƙa ta wasiƙatul Madina wanda kun yi ishara sosai akan ta musamman maganin cewa mutanen garin Madina mutane ne waɗanda suke mabambanta a fagage da yawa na addini a fagage da yawa na al'adu da kuma kabilanci da sauransu amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna tare da su aka zauna cikin zaman lafiya da lumana aka samar da wannan wasiƙa domin ta jagoranci al'umma don zuwa ga abubuwan da za su kai su zuwa ga kiyaye zaman lafiya da kiyaye tsaro da kiyaye rayukan al'umma da dukiyoyinsu babu shakka kun yi ishara kuma zuwa ga cewa ba laifi bane idan an gina wato daula a ƙarƙashin abin da ya shafi kasancewar mutane a ƙasa ko kuma a ƙarƙashin kasancewar su a cikin addini idan dai har ya zama na su din ma abota addinin su ne kawai amma dai ya zama wajibi wurin kafa daula ya zama na an gina shi akan waɗannan ka'idoji wanda kuka yi bayanin su wato kusan guda hudu da ya hada da farko akwai wato abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u waɗanda ake buƙata domin zamantakewar al'umma ta tare kuma yi bayani akan cika alƙawari koda kuwa wannan alƙawarin ba zai yi ma wani bangare dadi ba saboda cika alƙawari sifa ce ta mu'mini kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayar da wannan umarni na cika alƙawari kuma kun yi ishara da cewa constitution da ake samu a ƙasashe wato waɗanda suke haɗe da mutane mabambanta zai iya zamowa wajibi wurin cika alƙawarin da yake ciki matukan baya cikaro da karantarwa addinin musulunci ba sannan adalci shine babban jigo a cikin addinin musulunci na rayuwar zamantakewa duk al'umman da babu adalci to babu shakka za ta zamo ta samu kuma baya a dukkan al'amuran da take fuskanta domin zalunci bai da wani aiki sai dai ya ƙara raunata daula ya kuma hana al'umma ci gaban da ya kamata a ce sun samu ci gaba kishin ƙasa kuma ba wani abu ne wanda yake ya saba da son addini ba kishin ƙasa wajibi ne idan dai har sai na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama da kansa zai yi magana a garin makka garin da suka fitar da shi ma'ana garin kafirai ya nuna soyayyar shi ga wannan garin to babu shakka babu wani dalilin da zai sa mutum ya sanya soyayyar ƙasar shi akan cewa sai duka kowa ya zamo dan ajinsu ma'ana kowa ya zamo yana addini ɗaya tare da shi ko yana kabila ɗaya tare da shi wannan ba daidai bane a cikin addinin musulunci kuma wannan yana mutunta al'amuran da ya shafi wato zamantakewa maulana zamu so mu ji wato dan ƙarin bayani a cikin abin da ya shafi wannan littafin wato musamman bangaren zamantakewa wannan shafi na Azhar Hausa yana mai da hankali matuƙa akan abin da ya shafi zamantakewan wuraren da al'umma Hausawa suke zaune domin zaka samu a mafi yawan lokaci ba su ɗaya ne kawai ba suna tare da ba bambanci na kabila bambanci na addini bambanci na al'ada yaya musulunci zai hukunta irin wannan abin idan an ce a saukar da waɗannan abubuwan da muka karanta a cikin waƙin al'umma Hausa
to idan na fahimce ka wato ai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya riga ya ana ji na
na'am maulana ana ji ku
manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da muka faɗa a baya a cikin wannan wasiƙa ta Madina sallam ya zo garin Madina ya sami Yahudawa ya sami Yahudawa wannan ma kabilu daban-daban ya sami musulmai ya sami mushrikai duka waɗannan mutane ne mabambanta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya assasa rayuwa tsakanin su akan adalci rayuwa tsakanin su akan usul domin addinin musulunci akwai wasu abubuwa na adalci wanda dukkan fitra ta dan adam ta dade shi ta karbe shi ba tare da lura addini ba ya zalunci abin ki ne a dukkan dinai kwace abin wani abin ki ne a dukkan addinai mu'amala da adalci kaman watan wajen kasuwanci kenan da makamantansu ginawa akan adalci abin so ne a dukkan addinai to addinin musulunci wanda yake shine khatimatu diyanat shine inna dina inda Allah al-islam babu shakka zai zo da jima'i din waɗannan abubuwa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gina mu'amalan mutanen Madina akan wannan asalolan waɗannan asalolan abinda suka shafi yanda ake abubuwan da suka shafi haddi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koma mu mutane zuwa ga abinda littafan su suka faɗa a cikin waɗannan abubuwa ko da yake abinda littafan suka faɗa bai saba da abinda man addinin littafin musulmai ya faɗa ba a mafi yawan abubuwa to amma dai wato muhimmin abin ishara zuwa gare shi shine girmama abin da suka yarda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zama a wajen da akwai sabani yana girmama musu abin da suka yarda da shi ya koma zuwa ga littafin da suke ganin shine abin komawa ko marjahi a wajen su dan yin musu hukunci da shi duka wannan yana nuna mana cewa kaman yanda muka fadi wato idan muka yarda tare cewa to ga ka'idojin da muke son mu gino akan su ga yanda muke son zamantakewan mu ta kasance ga yanda muke son mu rayu tsakanin mu da junan mu to ya zama wajibi akan musulmi ya girmama waɗannan ka'idoji na zamantakewa da aka assasa tsakanin juna kuma ya rayu da abokin zamansa musulmi da wanda ba musulmi ba bisa waɗannan ka'idoji na zamantakewa wannan adalci shine dalilin da yasa garin Madina mafi yawa waɗanda ba musulmi ba a cikin garin Madina suka rika karban musulunci da kyakkyawan zuciya wannan adalci shine abin da yasa da yawa daga watan al'umman garuruwan da aka bude suka rika shiga cikin addinin musulunci ba tare da an tilasta su sai sun karɓi addinin musulunci ba wannan adalci shi ya kawo ma wasu garuruwan aka bude su da adalcin kadai ba tare da budewa na yaki ko makamancin wannan da yake kuma mun san dalilan da suke haifar da yaki wanda yake kuma ba shine dalilin wannan a tattaunawar namu ba kasan Afrika kamar yadda muka sani janubar sahara kusan gaba ɗayan sa an bude shi ne ta dalilin wannan adalci na addinin musulunci da kyautatawa na addinin musulunci wanda waɗanda ba musulmai ba suka gani tare da al'umma musulmai ba tare da tsangwama ba ba tare da nuna kiyayya ba zamantakewa tare da su a bisa ka'idojin girmama dan adam da addinin musulunci ya assasa walaqad karramna bani adama a bisa ka'idojin ta'aruf wanda addinin musulunci ya assasa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu a bisa wannan ka'idojin da addinin musulunci ya assasa suka gani suka yi Assalamu alaikum. Ana ji na?
Alaikum assalam. Wallahi ana jin ku.
Ina jin murya a ƙasa ban san daga ina bane shi yasa. To alhamdulillah. To a cikin waɗannan sune kaidojin da addinin musulunci ya aje na zamantakewa tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba a inda suka sami kansu zama tare ya hada su akan wasu kaidoji don girmama waɗannan kaidojin da suka gino akai.
Na'am Maulana ana jazakumullahu khairan babu shakka wa amsa ta fito a cikin wannan kare mu so Maulana mu ji karin bayani akan musamman a wannan lokacin da ake wato bayan mun baro abin da ya shafi idin kismeti a wurin da yawa daga cikin kristoci zamu shiga kuma bangaren abin da ya shafi wato idin sabuwar shekara wanda kristoci ne ke yi ana yawan magana akan wato magana akan cewa za a iya taya su murna ko ba za a iya ba Maulana muna buƙatar koda kalma cikin minti ɗaya ne akan wannan din kafin mu bar wannan topic din zuwa wani maudu'in
to gaskiya wato abin takaici ne abin bakin
muna samun matsalar sauti
al'umma musulmai su wato babban dalili da yake haifar da kuskuren fahimtar maganganun magabata Assalamu alaikum
Alaikum assalam Maulana Nam
host ne yake rufe murya na wato abin
wasu ne suke shigowa shi ne ake kokarin a cire sai ya zama ya hade biyu din amma ba matsala an bude yanzu
Alhamdulillah wato abin da nake cewa shine abin takaici ne idan muka kasa fahimtan siyak da zuruf da suka haifar da fatawoyi da magabata suka yi ko kuma nassi idan muka same shi wajibi ne idan zamu dauki fatuwa na magabata kar mu cire shi daga ibar na zamanin sa da wajen sa dole mu kalle shi tare da zamani da waje wannan magabata da dama sun tabbatar da wannan al-izzubnu abdussalam Allah ya kara masa rahma ya yi wannan bayanin mai tsawo Ibn Qayyim al-Jawziyya yayi wannan bayanin mai yawa a cikin littafin shi Allah ya saka musu alkhairi duka sun yi maganganu da yawa ilamul muwaqqi'in da sauran su ma banda su wato dole fatuwa mu kalle ta gwargwadon zamani mu kalle ta gwargwadon kan hana taya krista murnan bukukuwan su domin a ganin su yana da alaka da kaman itirafi da addini kaman yarda da wannan addini ne kila siyafin da suka sami kansu da yanayin da suka sami kansu yasa suke wannan fatawan muke buƙatar mu gane bambancin shi safir tsakanin sa da zamanin da muke ciki da si a wato cikin taya murna dan ka taya mutum murna ko ma ni na kasa fahimtar menene illa cikin taya cikin murna ai ba taya murna mu za a taya murna da haihuwar annabi Isa alaihi salam dan menene illa cikin murna da haihuwar annabi Isa alaihi salam babu wani illa tare da wannan. Sannan kuma menene illa ka ta iyalinka murna da wani abu da ta imani da shi? Menene illa ka ta surukinka murna da lokacin farin cikinsa? Shin menene sada zumuncin ne? Me wani ma'ana za mu baiwa sada zumunci da nuna masa kana jin daɗi da jin daɗin sa, kana ce ya shi jin daɗi ba tare da wannan yana nufin cewa kai imani da abin da ya imani da shi ba? Lokacin bakin cikinsa ka nuna masa kana bakin ciki, watan dole sai mun fitar da abubuwa daga tasawur takurarre da muke masu, mun fahimce su fahimta mai fa'idi, mu kalli addinin musulunci, mu kalli yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fadin shi nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kadai yana nuna mana cewa watan ba tare da magana akan azumin da asara abu da suka ta'allaka da shi ba, yana nuna mana a janibi daya ikrari da murna da lamarin annabi Musa alaihi salam na najat din sa. Sannan mu muka fi cancanta mu yi wannan murna fiye da waɗannan su da suke wannan murna din, suke abin da suke yi dan wannan murna.
Sautin ya fara daukewa hakan. Salamu Maulana, sautin ya daina bayyana.
Ce gaskiya wato murna da taya mutane murna su ka nuna masu taya su bakin ciki yana ci. Subhanallah.
Naam,
naam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam wa rahmatullah. Haji Maulana.
To, a takaice abin da nake faɗi dai shine wannan ka taya mazuntanka murna yana daga cikin shi kanshi shine ma zumunci, ne sadi zumuncin har mushrikai ma, to taya su murna lokacin abin da ya shafi murnan su. Matikan abin ba wani abu ne wanda ya shafi nuna girmama wani abu da Allah ya hana a girmama shi ba, to babu shakka wannan ba ya da wani illa tattare da shi. Nau'i ne na sadi zumunci, nau'i ne na girmamawa na zamantakewa, nau'i ne na baiwa makwabci haƙƙi wanda addinin musulunci ya yi umarni da shi.
Jazakumullahu khairan Maulana, Allah ya saka da alheri. Akram, ƙwarin gaske da wannan amsa. Kafin mu tafi zuwa ga abin da wato kawo ƙarshen shirin, bari mu dan ga akwai Imam Mahdi Inyas domin ya dan yi mana taliki a kan wato wannan dan topic din cikin minti biyu kafin mu karkare mu abin nan saboda lokacin ku Maulana, mun san kuna kan hanyar tafiya ne. Da Imam Mahdi dai shi ma ɗaya ne daga cikin wato jagorori na wannan shafi na Al-Azhar Hausa, kuma ɗaya daga cikin wato waɗanda suke gabatar da programs a ciki, kuma limami ne na masallacin Imam Haruna Rashid dake Fage. Imam, bismillah.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullah.
Wato abu biyu ne zan yi magana akai, kuma kusan na ƙarshe dai kamar tambaya ce, amma abu wanda yake shine na farko, ko da yake da farko dai ina taya mu murna ga baki ɗaya da samun prof akan wannan maudu'i da aka bayar, wanda shine ya cancanta a ce an bashi irin wannan maudu'i wanda ya shafi abu da ya shafi zamani, tafiya ta zamani a cikin addini, musamman wannan muwatsana. Abinda nake so in yi magana akai shine matsayin da muke ciki mu a irin wannan kasashe namu, mulki ne na demokradiya, musulmai da yawa, amma sai kaga wani lokaci zaɓe ya zo, ana a zaɓi wanda ba musulmi ba, ko kuma a zaɓi musulmi wanda ita kanta maganar nan da yana san an siyasantar da ita ne. To amma zan dan so in ji prof yayi magana akai, duk da yayi magana akan wala da kuma cika alƙawari auhu bil uqud. To musamman wannan maganar ta janyo cece kuce a lokacin zaɓe, ina ga 2011 a wannan ƙasa, zan dan so dan abin nan ya dan prof ya dan tsokaci akan wannan magana abu na biyu shine bayani da yayi akan diffatawa tana buƙatar lokaci da kuma yanayi waje misali yanzu mutanen da suke turai suke rayuwa a turai zaka ga cewa akwai fatoyi da yawa wanda yana buƙatar a ce an sabunta musu su saboda yanayin zamantakewar su da yanayin lokacin su da yanayin da suke waje shi yasa wannan littafi da yayi magana akan muwatsana naso a ce mun ji duk da yayi bayani akan wani wasu dalilai da yasa aka yi su a lokacin to shekarar da aka yi ko kuma yanayin da aka yi shi kanshi littafin to yana da matukar muhimmanci mu san ko da kaɗan ne akan abin da ya shafi wannan shi yasa ba ta aliki zan yi wa'innan da yan jawaban ne zan yi Allah ya saka da alkhairi
jazakumullahu khairan Imam Mahdi wallana ya sake mayar muku da mic a yayin magana farko akan abin da ya shafi yin zabe akan addini ko kabilanci ko makamantansu sannan na biyu ya so a danyi bayani akan munasabar littafin
na'am barakallahu Imam Mahdi Allah ya saka da alkhairi duk da ya fito kamar Ahmad Al-Mahdi wanda ya karatu a Masar a cikin tisinat ya fito kamar Imam Al-Mahdi a yanzu da muka sani da rawani da alkebba Allah ya kara lafiya kila yana so ya tuna da baya ne Allah ya kara lafiya
na'am Maulana sautin namu lana ya dauke
game da gajen magana ina da mawkifi assalamu alaikum
alaikum assalam maulana ana jin ku
yanzu ana ji na da kyau
eh ana ji da kyau sosai yanzu
alhamdulillah to game da zabe gaskiya ina son mu fahimci wani abu zabe ba sunan musulmi ake zaba ba sifan musulmi ake zaba zan maimaita sau biyu zan maimaita sau uku zabe ba sunan musulmi ake zaba ba sifan musulmi ake zaba zabe ba sunan musulmi ake zaba ba sifan musulmi ake zaba idan wanda ba musulmi ba ya sifantu da sifofin musulmi kasancewar sunan shi Joseph ba zai hana a zabe shi a kyale Abdullahi wanda ya sifantu da sifofin da ba na musulunci ba sifofin musulunci sune adalci sune amana sune rashin zalunci shine rashin cutar da kowa daga cikin wanda suke radiya shine duka dai abubuwan da muka sani Allah ya sa ma wanda yake shugaba na haƙoƙi akan wanda suke suna karkashin sa dan haka duk wanda ya sifantu da wannan sifofin shi ya cancanta a zabe shi domin ba zaben limanci bane balle a ce daga cikin shari'i dole ya zama kuma musulmi zabe ne na ya kula mana da haƙoƙin mu da amanan mu kuma ya zama ya san wannan amanar da kyau da za a daura masa kuma ya iya isar da amana kuma yana da wato duk dai abubuwan da Annabi Yusuf alaihi salam ya taƙaita su cikin inni hafizun alim ya zama hafizun alimun duk mutumin da ya sifantu da waɗannan sifofi to shi ya kamata a zabe shi ko sunansa Joseph ko sunan shi Abdullahi
na jazakumullahu khairan sai dukuda na biyu maulana akan munasabar littafin na san dai yana magana ne akan an samar da su saboda halin da ake ciki na wannan yanayi na gurɓata tunani da wasu wanda suke ganin cewa za su iya kafirta ƴan ƙasa su kai musu harare da makamantansu ina ganin wannan yake nufi maulana
wannan ɗin da yake ni ban na karanta littafin a gurguje kuma shi kanshi ya sha bamban da siyasar Nigeria, wato in Masar idan za su talifi, talifin su yana zama gama gari, wato yana zama wanda zai amfani al'umma a duk inda suke. Amma lallai ya muhimmanta abubuwa biyu mawallafin na da sani na kauce musu gaba daya. Abu na farko shine mutanen da suke maida addini siyasa, wato yin addini na siyasa, sun dauki addini gaba daya ya tsare a cikin lamarin zabe da harkan siyasa. Mutane na biyu shine wanda suke amfani da wancan ka'idan ta alwala wal bara, suna kafircen da musulmai, suna zubar da jinin su da sunan cewa sun yi wala'i ga wanda ba musulmi ba, su ma sun zama ba musulmi ba, da makamantan irin waɗannan fahimce-fahimce hanka da ake samun su cikin al'umma, kuma suke haifar da wato lalacewan zaman lafiya da nau'o'in fitintinu mabambanta. Mawallafin ga alama waɗannan dalilan guda biyu su ne khalfiyan wallafa littafin, kuma ya yi musu adalci gwargwadon yawan safahat ɗin da ya zaɓa domin littafin ƙasa da safahat 20.
Na'am, Taban Maulana, ƙari akan wannan ɗaya ne daga cikin littattafai guda 11 waɗanda aka yi su akan maudu'ai mabambanta, waɗanda kusan wannan jerin karatun littafin Al-Azhar da muke yi a wannan shafin akan waɗannan littattafai ɗin ne, mafi yawansu sun dogara ne domin su bayyana haƙiƙanin ra'ayin musulunci cewa bai taƙaita kawai akan ɓangaren abin da ya shafi siyasa ba. Musulunci suluki ne na ɗan adam, musulunci yana gyara ɗan adam ne tun daga zuciyarsa ya kai shi ƙololuwan da ya kamata a ce ya kai inda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi fi ahsani taqwim, to ya ci gaba da zama a ahsani taqwim ɗin nan. Musulunci bai taƙaita a siyasa ba, sannan kuma musulunci, ilimin musulunci ya ana ɗaukan shi ne a gurin malaman musulunci, ba ana ɗaukan shi ne ta hanyar kawai ka ɗauki littafi ka karanta yadda ka fahimta ka tafi kai tsayi yadda ka ga dama ba. Saboda haka akwai abubuwa da dama waɗanda ake kiransu kaman ƙabiyan wala wal bara ɗin nan, wanda insha Allahu a cikin jerin karatun da za mu yi a gaba akwai littafi na musamman da aka ware saboda shi. So dalilin da yasa aka rubuta waɗannan littattafai kenan akan maudu'ai irin su jihadi, irin su hakimiyya, irin su al-gulu, irin su al-wala wal bara, irin su al-hukmu bighayri ma anzalallahi, shine na al-hakimiyya da sauransu. Wannan shine munasaban Maulana, ba za mu ja lokacinku ba, za mu yi godiya, mun gode ƙwarar gaske, Allah ya saka da alheri wannan shafi, shafin ku ne tun farkon da aka samu cikin abubuwan da ya muhimmanta littafin karatun da kuke na Sahihul Buhari, ana yaɗa shi a cikin wannan shafin bayan an nemi izinin siyadatukum, kuma alhamdulillahi ana ci gaba, ana mutane na amfana suna mutaba'a. Kuma insha Allahu daga lokaci zuwa lokaci za mu rinƙa gayyato ku domin gabatar mana da abubuwa da dama da suka shafi addinin musulunci. Ba za mu yi wato mu tashi ba sai mun gabatar da godiya ta musamman zuwa ga Imamul Akbar Sheikhul Azhar Dr. Ahmad Al-Tayyib, wanda bayan amincewarsa ne aka samar da wannan shafi da niyyar ya haɗa al'ummar Hausawa, musamman Azhara wanda suka yi karatu a Azhar, domin su haɗu su haɗa ƙarfi da ƙarfi su ba da gudunmuwarsu wurin isar da saƙon musulunci zuwa ga al'umma. Ma'ana shafi ne Al-Azhar ta samar mana domin mu Hausawa mu yi aiki da shi domin isar da saƙon addinin musulunci. Kuma alhamdulillahi kwalliya na biyan kuɗin sabulu, irin wannan karatu da muke samu musamman na yau babu shakka abubuwa ne da suke ƙara mana ƙarfin gwiwa, kuma suke nuna mana cewa lallai jajircewa da ci gaba da wannan aiki abu ne mai matuƙar muhimmanci, hidima ne ga addini, hidima ne ga mutuntaka, hidima ne ga zaman lafiyan al'umma. Godiya, muna fake godiyanmu ga Imamul Akbar da kuma ƙungiyar tsofaffin ɗaliban Azhar Munazzamatul Alamiyya Likhrijil Azhar, wanda ita ce munassanmu a nan muke gabatarwa daga wurin. Muna kuma ƙara godiya na musamman ga Maulana Prof, wanda ni ne ya kamata ma in gode domin na san irin irtibatat ɗin da suke riƙe da Maulana. A yanzu haka yana cikin halin tafiya ne, amma alhamdulillah ya amsa mana wannan abin. Muna neman i'tizar na su'ul adab, kuma mun yi haka ne da niyyan amfanin al'umma, kuma alhamdulillah an amfana. muna fatan wannan ya zamo shafa'a a gare mu na wannan so al'adab din Allah ya dai ya saka muku da alheri da kuma isar da ku gida lafiya. Za mu yi sallama a nan sai idan Allah ya kai mu ranar Litini na gaba, inda za mu kasance tare da wasu daga cikin malaman namu domin mu yi bayani akan ɗaya daga cikin littattafai guda 11 wanda aka yi su a cikin irin wannan ziri na ilimi. Za mu kasance tare da akwai Dr. Sabe Musa, babban shugaban kulliyan shari'a wal kanun a Jami'atul Wifaq Dawliya na Niger, da kuma Dr. Umar Ibrahim Kuspa wanda shi malami ne na Albabello Zaria. Insha Allah a mako mai zuwa za mu kasance tare da su. Yan uwa, muna ƙara gode muku wanda suka kasance tare da mu a cikin wannan zaure, da kuma waɗanda suka bi mu ta hanyar wato Facebook ko kuma ta wasu kafafen. Mun gode, Allah ya saka da alheri, Allah ya amfane mu da abinda muka ji, Allah ya ƙara ɗaukaka mu, ya ƙara mana fahimtar addini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.